Na shafi sama da shekaru goma yana wannan gwagwarmayar. Daga wannan lokacin sai naga a'a, to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani, to me zai hana mu gina wata gidauniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan matan, saboda abubuwan kullun da ta'azzara suke.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Yake a hukumance ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa ‘ya’yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi’ar na barazana ga rayuwa da makomar ‘yan mata da mata a faɗin duniya. Za mu ji abin da ‘yan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ‘yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga, yasa ta kama aikin jin ƙai. Za mu ji ko wace ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al’umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Madalla, kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila kan wata ɗabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu ƙasashe, auren dole. Duk da yake a hukumance ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam, har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa ‘ya’yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar ‘yan mata da mata a faɗin duniya. Sau da dama matan da aka yi musu auren dole sukan yi ƙoƙarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya, yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su. Ga abin da ‘yan gwagwarmaya da suka baƙunci shirin Kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari.
Muna tare da
Hajiya Mariya Muhammad.
Hajiya Asma'u Sani.
To da kuma
Hadiza Muhammad.
To Hajiya, a matsayinku na manya kuma waɗanda suka ga jiya ɗin, suka ga yadda ake gabatar da aurareki, musamman wanda ake cewa auren dole, wato auren da ake tilasta ma'auratan, me kike ganin yake janyo haɗa wannan alaƙa ta auren dole tsakanin ma'aurata?
To abin da ke kawo auren dole musamman yanzu, abu na farko talauci ne, shine babban abu. Tunda ɗan shekara 80 ko 70 yana da ƴashi, yana da aboki ɗan mai wannan shekaru nashi, kuma yana da abin hannun shi. To idan ya bashi ƴar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tilasa ba a bada umarni, tunda yawancin ‘ya’yan sun yi karatu, wasu ma sun yi digiri, wasu sun yi masters. Yanda za a ɓullo musu ta lallashi ne, ga inda za ki huta mu huta. To a haka ake yin auren, bayan an bashi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani fanni na wulaƙanci, tunda ya san abin da ya kashe akan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba.
Baya ga bayan talauci, akwai wasu dalilan da ke ganin yake sa a yi auren dole?
Eh to, kwaɗayi wani yana da shi amma yana da kwaɗayi. Yana da kwaɗayi, kwaɗayi ke sa kake kai ɗan naka, saboda kana ganin wancan ya aure da ‘yarshi, an sai mata mota, an wannan, kai ma kana so ‘yarta ka tafi to a ganta, to sai ka miƙa ta nan. To daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani, har kuma ma wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin ciki.
To Asma'u,
na farko dai iyaye ya kamata a biya, amma kuma ya kamata su ma su ba yaran haƙƙinsu wurin zaɓen wanda za su zaraci, tunda ba su ne za su je su zauna ba. Ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani shimfiɗa tunda yaro ne, amma bai kamata ka mishi zaɓi ba. Ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaɓa abokin zaman da yake so ya zauna da shi, rayuwar shi da shi.
Hadiza, me kake gani a game da auren dole da abubuwan da zai iya janyowa a rayuwar ita ‘ya macen da aka yi ma auren dole?
Gaskiya duk yadda aka yi mata auren dole, kamar ni a wuri na gani nake kamar an ɓata mata rayuwarta, saboda farin cikinta kuma ya riga an ruguza shi. kamar yadda Hajji Asma'u ta faɗa cewa ba tausayi, da gaske ba tausayi. Duk wacce aka yi auren dole ba ta yi tunanin mijin ta tausaya mishi don wani abu ya taso masa. Ba yanzu ne ake ji ba, san da zama ya yi zama rayuwa, duk abin da ake yi auren nan fa ba wai na kwana biyu bane ko na ko, ana yin shi ne don zaman dindindin ne har mutuka raba. To a yayin da zama ya yi zama, mijin zai dinga nema ya bata mata, don saboda zaman tare dole ana samun saɓani. To yayin da ake samun wannan saɓanin ko ya bata mata, idan ta dinga tuna baya inda na so ne, to za ta zauna da shi lafiya. Amma yayin da in na kiyayya ne don ma ba san shi take ba, to komai za ta iya mishi. Wallahi duk macen da aka auren dole in yana musguna mata yayin da take tuna baya, daman can fauni ba fa son ka nake ba, to komai za ta iya yi. To dan haka auren dole bai dace ba gaskiya.
An ce ba a macen kada yake auren dole ba, har mazan ana yi ma. Wani irin zama kike ganin za a yi, bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wayewa, ko wani irin zama kike ganin za a yi musamman in abin da ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa?
Akwai babban matsala, saboda ita daman can ba so take ba, shi ma ba so yake ba, ƴaƴan ma da za su taso su haifa, zaki ga in ba sa aka yi ba, tarbiyyar da yaran za su samu zai zama to mai karanci. Uwar at any time za ta iya gaya mijin magana, ko shi ya gaya mata, musamman in wani ƙiyayyen nasu ya dan motsa. Auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole ba ne, auren ƙiyayya ya kamata a dinga kiran shi, saboda komai zai ruguje, ƴaƴanka tarbiyyarsu za su ruguje, kai kanka ma zaman ba daɗi zai maka ba, ba tausayi, ba kyautatawa. Wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba daɗi, ranka ya dinga ɓaci, komai zai iya faruwa ga mace.
To ta barin dawo ga zai ki a matsayin iyaye, an ce kudin akwai yanda kuke musamman iyaye mata, amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi, idan kuma ba ta so za ta yi duk yanda za a yi auren nan, ma za a yi shi ba. Me yasa kuke yadda ai auren dolen nan?
Eh to shi auren dolen kashi biyu ne fa. Auren dole kashi biyu ne, ɗaya ɓangaren ba zan ce mishi na dole ba, kana fahimtar da ƴaƴa ne ga inda za su ji su ji daɗi, saboda musamman da kika yi maganar uwa, ita uwa duk inda ƴarta za ta je ta ji daɗi a nan take. In ma an samu akasin wani abu kila ba don santa ba, ita habinta ta hango mata jin daɗi. Akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila ƴar take so wahala za a ci, saboda haka a nan kana da daman ka gaya ma ƴa ga inda za a yi, ga yanda za a yi, ga wancan ne in kika aure shi, wannan ya tashi daga auren dole, ya shi wannan aure na an gaya mata inda za su samu hutu ne, ya tashi daga auren dole wannan. Uwa ta
faɗi auren san zuciya ne wannan?
A'a, ba auren san zuciya bane, kuma shawara take bata. Yawwa, shawara, saboda uwa tana son ɗa ya je inda zai samu sauƙi, kuma shekaru a gaskiyar magana akwai shekarun da ɗa bai iya zaɓa ma kanshi, sai iyaye sun shigo ciki. In sun shigo ciki, in ba son rai a ciki za a samu jin daɗi, amma in ya zo da son rai to dukkansu za a wahala.
To na biyu ba?
To na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwaɗayinsu suke yi, su sun hango ne ƴar za ta samu, su ma za su samu duk abin da zai faru, ko da za a je a yi auren bayan sati a fito za su yi. To wannan shi ke da illa.
Akwai wanda iyaye maza sukan ce in ƴar ba ta zauna ba ita ma uwar, sai dai in nata auren ya lalace, akan kai ga haka?
Eh, ana kai sosai har yanzu, har yanzu. To ai duk kwaɗayin ke kawo haka. Shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya, kila ma je su umra da maka, to uwa kuma tana neman ta yi baƙin ciki, ai dole ya ce tafi. In ta tafi ga wanda ya ɗore mai ƴar kindi ko, to dalili kenan. To saboda haka duka dai a taro ai ta addu'a Allah ya kyauta. Shi uban duk dai an koma yanda na fara cewa kwaɗayin ne da rashin haƙuri, ya ci bashi, ya rasa yanda zai yi, musamman kila gun mai kuɗin ma ya ci bashi. To iyakacin in ina da ƴaƴa biyu uku huɗu biyar, ya je ya ce mishi Alhaji a cikin yaran nan inda wanda kake so ni ke iko da gidana, ba wanda ya isa da ni, ka zo ka zaɓa. To daga nan matsala ta ƙullu, tunda shi in ya je zai fansha kuɗin shi ne. Idan bai fansha kuɗin shi ba, me ya fansha kuɗi, ya ba ta mai biyayya ba, wulaƙanci zai taso ya ma ƴaƴa ma iyayenta. To magana bai daɗi ba, kuma har kotu sukan kai waɗannan iyayen yara su biya su kuɗin su, kaga ba a ci riban komai ba, an faɗa wahala, an tursasa. Yana da iko da gidan shi ya yi, ya an ba da auren ba mutunci ba komai, yarinya ta ki zama ba ta biyayya, ya kai ƙarar shi kuma dole ya biya shi kuɗin shi.
Ina son ƙarin bayani akan wannan magana. Kamar yadda yanzu auren yake tafiya, yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma, daidai matsayinka, wasu yanzu ba a tunanin ɗan mai kuɗi yanzu bai tunanin ya auri ɗan talaka, yana nufin ƙwarya ta bi ƙwarya. Za ki ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class ɗaya.
kamar wani irin illoli ne ake iya samu a auren dole?
Gaskiya in an zauna taren tunda ba soyayya a tsakani, ba tausayi, ba ta tausaya mishi ba, zaman in tafiya ko me na hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba. Amma idan ta aure shi dan so, takan sa tausayin shi in tafiya ta tafiya. Za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na cikin za ta yi kokarin su tafi tare. To yana daga cikin damuwar da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya. Kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa wa'annan abubuwa.
Daga shi dai ba biyayya.
Gaskiya babu biyayya. Ma'aurata Maryam kirge mijinki daurani kani baki zaman aure karki juya baya soyayya a rayuwa kike keke sanya shakuwa kike shiru kullu kumfure dan halzan miki na jiran ku Allah kuma ke tsuru ko ya jannata bashi ko ki aidan siya kanki akan aure bakin amanya ko shawara ce ka dauka za ka dace ku bi aure kun yi dace shawarani zani ba ku saman aure ka ku juya baya soyayya a rayuwa ita ce ke sanya shakuwa kike shiru kullu kumfure dan aljanna ta na kafar sa
Kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Kallabin mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ita ma ta shiga aikin jin kai. Kada in kaifu da nisa waka aka ce a bakin mai ta tafi dadi. Ga kallabin mu ta mako.
Ni dai kamar yadda suna na ya gabata Habiba Abubakar Imam Yar Baiwa. A takaice an haife ni ne a jihar Borno kuma na samu karatu na a can tun daga primary har secondary school so na zo nan kuma na samu diploma a nan legal na tafi na je na yi advanced diploma kuma na tafi Niger na je na yi degree program in Sharia and Civil Law
a wace jami'a a Niger
Abubakar Ibrahim University
to yanzu me ake yi
to yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya ya za a yi a tallafawa mata ya za a yi a kalli mata saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe a kullum duk sanda muke tare da su muna jin koki kala kala to yadda daga cikin abin da ya ja hankali na hannu ce to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan fulfillo musu da wasu hanyoyi da wasu da kafafuwar su to abin da ya fara jan hankali na nazo ne zan wuce zan je wata unguwa sai na tar da wasu yara a waje da yara kanana su su suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci sai na ce to wani irin abinci kuma sai suka ce wallahi kin ga yau ba mu ci komai ba kuma mahaifiyar mu ce dama take fita nema to ba ta da lafiya to yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda ya ci to sai na ga cewa ha zo mu je gidan naku saboda in kafa hujja in ga meye dalili da yasa yara haka kamar wannan ƴan matan har za su fito suna barace-barace a waje to tunani na ai to ni suka samu in suka samu wani kuma me zai biyo baya to shine sai na shiga gidan a gurguje dai nake magana bayan na shiga gidan na janatar da iyayensu na janatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka kaya min baya ganin sai ta karbe ni hannu bibbiyu take gaya min gashi halin da suke ciki na je ga abun ba daɗi ba daɗi sosai tana kwanci cikin jinya da kuma kannansu guda biyu su ma dukan suna kwanci tace min mahaifinsu ya rasu shekara hudu baya ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan magana karatu ma babu sai na ce to shikenan na tafi gida na je na kira mai gidana ya za a yi ga halin da ake cike ce auna musu shinkafa kwano kaza hada musu da taliya makaroni da waye waye maganan da nake miki magana ce shekara goma a baya kara goma da suka wuce.
Kina an ce an kin shafe shekaru goma kina wannan gwagwarmaya?
Tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmaya. So daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullun da ta'azzara suke yi. A ce waɗannan ƴan matan dukan su babu karatu, babu arabu, babu boko. Babu abinda za su ci balantana ma ki ce wanki saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu saboda gaba ɗaya sun yi dauda to in dai irina in muka haɗu to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa waɗannan mutanen na fara bibiyan waɗanda nake tare da su kamar makota da abokan arziki me zai hana mu haɗa wiwa domin mu tashi wata gidauniya me zai hana mu wannan abin so an fara kin san yau da gobe sai Allah in akai nan wannan ya zame in janyo wani wannan ya zame in janyo wani a haka dai tafiyar ta fara to sai na fara tunanin to tunda haka ne me zai hana in dan hada da wasu gurare da nake ganin kamar su ma suna abin nan so sai na fara hada kai da Mimbi muka fara hada kai da shi bayan mun hada kai nake karanta masa gashi wani dan uwana wani Allah ya masa rasuwa shi hada ni da shi saboda abokin sa ne so muka fara requesting kudi a Jaiz Bank to bayan an yi wannan requesting din kudin so sai suka ce to abin da za a yi tsarin da za mu shigo da shi shine tsarin da za a kawo abinci a rika rabawa mata haka da masu kananan sana'o'i kayan abinci da za su sarrafa su siyar misali a wara kike yi ko sai kike yi alala ko wani abu makamancin wannan ko da abincin siyarwa ne to mu a aikace za mu baki abincin za mu baki gundari abin da ya kama gawayi ne itace ne duk abin da kike bukata za mu baki na kwana goma idan muka baki adadin za mu tambaye ki kamar awar kwano nawa kike za ki iya cewa kwano uku nake yi kullum sai mu lissafa uku nan su goma to shi za mu baki mai da zai ishe ki na kwana goma za mu baki gawayi da zai ishe ki na kwana goma za mu baki komai da komai na kwana goma nan so amma kuma tsarin daily collection ne bayan kin je kin sarrafa kullum za mu karɓi kaso ɗaya sai a yi divide by 10 to kin ga ai an hutar da ke ba ki a tunanin me zan je yau zan je in nemi kuɗi yau zai dole zaki sarrafa kuma zaki ware ai divide by 10 ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso daya kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa to haka muka rinka yi da farko kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu fiye da yadda kike zato dan na fara dealing kamar da bangaren dorayi na zo na shiga fage boto brigade unguwa uku duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina ya zamto ina da waɗanda wasu har sai da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu su sai muka ga cewa wannan ya karbu to ne zai hana mu bijiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba ai zaki iya amfana ko da kaya ne na siyarwa haka kama takalma yarurruka da sauransu so sai muka hada kai su ma da bankin kai tsaye sai muka ga ta ina zamu fito musu da tsari kuma da zasu yi domin a basu kudin koda kadan ne zasu dan juya samu riba to shine aka shigo da tsarin mudaraba system
mudaraba
yawwa
in sun yi ana addinin ciki
yawwa yawwa
ai
da riba
sai
araba riba to a haka aka rinka yi kawo i wannan lokacin da muka zo wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba har mun fara shiga inda muke manya-manyan yan kasuwar mu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu 100,000 din sun wuce tunani sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi wani na miliyoyin 2 miliyoyin 3 miliyoyin kuɗi har miliyoyin 10 muna jure da bankuna ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillah suna kasuwancin suna dawowa da su sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi mun ga cewa still now duk da ana kasuwancin da sauransu ga hanyoyi kuma da muka ƙara ɗauka sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar Kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri to ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka haɗu da wata ƙungiya mata zalla da kuma tare muka haɗu muka shigo da wannan tsarin na electric vehicles saboda kawo canji daga dumamar yanayi na gari da muke ciki da sauransu.
Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Habibu Abubakar Imam ‘yar baiwa da bakin namu na yau Mariya Muhammad da Asma'u Sani da kuma Hadiza Muhammad sai kuma wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.